وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم نولي كان متى شاتكت شكرا تدبولي لدري حدود الثلاثين دا أربعين وانا شيني داشي دا عشرين دا تكوت حكمي عشرين دا تكوت دوتن ترى شكرا تدبولي لبومشا تكوت ميلادية idan za ku iya tunawa a cikin wannan karatu na mu na sira al-fusul fi sirati rasul muna magana ne akan yakin khaybar lokaci ya kure mana tantan da ya wuce kuma su bayan Allah suka rinka na mu karatu bakin Allah so yau za mu dora insha Allah za mu yi bayani ne tafsili mana dalla-dalla yanda yakin khaybar din ya kasance. Yakin khaybar din an yi shi a shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Dalla ya hada rundunar yaƙi don fuskantar waɗannan yahudawa. Yahudawa ne a garin khaybar din gaba ɗaya, yahudu khaybar ake cewa. So ya hada rundunar yaƙi na musulmi suka haɗu a wani wuri da ake ce da shi as-sahba, can wato ƙasan khaybar ɗin kenan. Annabi ya ce a zo a yi sallah la'asar, la'asar ta yi musu a wurin. Suka yi sallah, annabi ya ce a kawo guduri, aka duba gudurin ma babu sai gari. Haka aka zuba wannan garin ruwa aka yi ta cinsa ƙushinsa a haka, aka yi haƙuri. Annabi ya tashi ya sallan magariba, bayan ya yi magaribar masu riwaya suka ce da ya tashi bai kuskure bakinsa ba, a bisa ɗabi'a in ya ce wani abu yana kuskure bakinsa, afwan ya kuskure bakinsa kai tunda ya ci gari ne. A ɗabi'arsa in ya ce wani abu yana kuskure bakinsa, ya kuskure bakinsa ya sallah, amma bai maimaita alwala ba, alwala ne bai sake ba. Manzala ya tura wani sahabi mai suna Abbas ibn Bishr, Abbas ibn Bishr Allah ya dabe shi, cikin wata runduna ta leƙen asiri, ya ce ka je ka dubo mana mai abokanan gabanmu suke ciki a yanzu, bai kamata mu shiga gari ba mu san yaya ake ciki ba, ko sun je sun ɓoye wani abu ko sun yi shirin wani abu. Yana cikin tafiya shi Abba da Bishir sai ya haɗu da wani ɗan leƙen asirin kuma na Yahudawa, ashe sun turo su mana, shi Annabi ya tura su ma Yahudawa sun turo na, sai aka yi cicciɓa aka haɗu. Abba da Bishir yana ganin wannan mutumin sai ce kai waye kai, sai shi wancan mai leƙen asirin Yahudawa sai ce raƙumana ne suka ɓata nake neman ka ji ba, ina da ƴan raƙuma ne sun ɓata na shiga neman su nake yi, ashe ba raƙunan nake nema ba, labarin musulmi yake nema don ya koma ya je ya gaya wa ‘yan uwansa Yahudawa. Sai shi Abbas ɗin sai ya ce da shi, to kai ka san khaybar, kana da labari a kan khaybar, muna da tambaya ne. Ya ce eh gaskiya ban daɗe da barowa khaybar ba. Sai ya ce amma don me yasa kake tambaya ni a kan khaybar? Shi ɗan leƙen asirin Yahudawan kenan. Ya ce wa na musulmin me yasa kake tambaya ni a kan garinmu, kuma me kake so, labarin me kake so? Abba da Bishir bai ɓoye mai komai ba, sai ce labarin Yahudawa nake so ne, Yahud. Sai shi wannan mutumin sai ya ba shi labari, amma labari ne na hikima, na tsoratarwa. Shi ma ya ji a jikinsa cewa wannan mutumin dan leƙen asirin musulmi ne, don haka sai ya ba da labarin da zai tsoratar da shi fitta. Ai, an yi shiri, ai, Yahuda wannan suna da kaza, suna da kaza, suna da kaza. Ya ce, Yahudu, ya ce, bari in ba ka labari, akwai wani mutum mai suna Kinana ibn Abil Huqayq, babban ne cikin Yahudawa, da Hauza ibn Qayyim. Waɗannan sun tafi, sun je sun nemo haɗin kan ƙawaye na ƙabilun Larabawa, irin su ƙabilan Ghatfan da sauransu. Suka ce su zo su taimake su, za su faɗa da wani mutum wai shi Muhammadu, kuma gaskiya sun ba su haɗin kai, kuma sun yi musu alƙawari cewa in sun zo sun taimake su a yaƙin nan, za su ba su amfanin gona, abincinsu na shekara guda na Khaibar, duk za su ɗauka su raba musu. A bisa wannan alƙawarin aka yi, su kuma suka ce in dai za a ba su wannan abincin shekarar, to su sun karɓa sun yadda. Wallahi suka taho, yake yana ba shi, shi yake ba shi labari. Ya ce sun taho da makamai da kayan faɗa, ya ce suna ƙarƙashin jagorancin Utba ibn Badr. Kuma da suka zo Yahuda sai suka musu dabara, suka shigar da su gidajensu da unguwanninsu, don Khaibar ɗin ba a cakuɗe take wuri guda ba, unguwa-unguwa ne, shinge-shinge ne, hisnuwa ne, hisnuwa ne, shingenwa ne, shingenwa ne, dabara ne da su ba su cakuɗuwa wuri guda, can, 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 amma duk a haɗe suke. Amma kuma gurin ba a cinkushe ba ne, ta yadda wai kada a zo a yi musu kwabɗe a kashe su lokaci guda. Shikenan ya ce sun shiga gidajensu, sun shiga ainihin wato ɓangarensu. Mutanen nan da suka gayyato sun kai mutum 10,000, asharatu alaf muqatil. Kuma ka sani, ina gaya ma, waɗannan Yahudawan suna da gidajen da ko unguwannin da wallahi ba a isa a tsallaka su ba, suna da makaman da wani bai isa ya zo ya yaƙe su ba, suna da abinci, sun tara abinci sosai, sun yi shirin faɗannan. Ya ce da za a kewaye su a ce za a hana su fita ma a Khaibar ɗin shekaru aru-aru, to ba za su buƙaci abinci ba. Sun yi tanadi, ga ruwa da suke da shi a cikin gidajensu, duk wani gida ko duk wani shinge akwai rijiya babba ta ruwa, daman Khaibar akwai ruwa. Yace wa ma ara li ahadin minhum taqa, yace ba na ganin akwai wani mutumin da ya isa tinkari mutanen nan, kowa ne. Abbad bin Bishr, wato shi sahabin kenan, yana jin labarin, sai ya ɗauki tsumagiya ya zane wannan mutumin. Yace ni za ka yi wa ƙarya, kare na mu hankali, ya zane shi sosai, ma'ana ya gane cewa labari yake ba shi don ya firgitar da shi, ya tsoratar da shi, ya je ya koma ya gaya su Annabi a magudu a tafi. To kaji malam yadda ake al'amura, yawwa, ka zama mai basira mai hikima, ba koyaushe za ka rinka buɗe cikinka ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ba, musamman a irin yanayi da ake ciki na fitina. Wani zai iya zuwa ya tambaye ka wani abu, yana neman labari. Yasa tun bada samu da ba mu da tsari a cikin al'amuranmu, in ana so a yi mana ɓarna, nan da nan a cikinmu za a zo a nemi labarinmu, kuma a zo a yi mana ta'adin a tafi. To shi yasa kaga suna da hikima. Yanzu wannan kaga ɗan leƙen asiri ne, amma an training ɗinsa bai fa san wannan musulmin cewa garanti daga wurin sahabbai yake ba, kawai dai ganin shi. Amma me tun da ya daina mai tambaye, shi ma bari ya kautar da shi, ya ɗauki tsumagiya ya zane shi, ya ce kai ɗin nan alamu yana nuna ɗan leƙen asiri ne, ka gaya mun gaskiya. Kaga yanzu ka shiga hannuna, gaya mun gaskiya, wannan maganar ka ba duk ƙarya ne. Kuma ko da gaskiya da ya gaya mai, sai ya latsa shi ai don ya tabbatar. In baka gaya mun gaskiya ba, yanzu nan zan sare wuyarka. Kaga ga ni ga kana kama ka, ka gaya mun gaskiya, ba ka wallahi ga ta kudi na, sai na sare wuyarka. Wannan mutumin ƙauyen sai ya ce gaskiya, in dai gaskiya ne, Yahudawan sun suna cike da tsoron ku, sun firgita a tsorace suke, shi yasa ma suka turo ni in zo in binciki yaya kuke. Yace alqawmu mar'ubuna minkum, gaskiya tsoron ku suke ji suna cikin firgici. Kha'ifuna wajilun, saboda sun tuna abin da kuka yi wa Yahudawan Madina, su suna jin tsoron idan Muhammadu ya shigo Khaibar ɗin nan irin abin da ya yi wa Yahudawan Madina, shi zai zo ya yi musu suma. To shi ne suka ce da ni daga cikinsu akwai Kinana, ya ce in zo in tsare hanya, saboda ni na iya leƙen asiri, kuma in zo ma in same ku in bincike ku. Kuma yace in na zo na yi ƙarya in ce muku suna da mugun yawa, in muku ƙarya in ce suna da abinci, suna da kaza, suna da kaza, yace kuma ina gaya muku wannan magana in maza-maza in dawo in gaya muku. Allah ya sha bulala, yanzu ya faɗi gaskiya. Shikenan sai ya ce to musulmi shi wannan ɗan leƙen asiri a bada gidan shi sai koma, tunda ya samu information, ya samu labari. Da ya koma ya je ga manzon Allah, kaji ga abin da ya faru, sai manzon Allah ya ce to a daga hannuwa ya addu'a za mu shiga. Kaga amfanin addu'a ke, ka duba annabi ne kuma Allah mu'ayyadun min indillah, Allah yana taimakon shi, amma bai wasa da addu'a. Baya suka ci da roƙon Allah, yana cikin gatan da Allah zai maka ya taimake ka, ya zama kana da yawan ɗaga hannu kana roƙon Allah. In dai mutum yana yin addu'a, insha Allah Allah zai nuna masa haske a rayuwarsa. Allah sa mu cikin masu kula da addu'a. Yace Allahumma rabbas samawati wa ma adlanna wa rabbal aradina wa ma aqlalna wa rabbal shayatin wa ma adlanna ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. يتي أقدموا بسم الله, حديث ابن ماجه الإمام الحاكم الإمام النسائي. يا أبنجي سمي قباكي ليا دا أبن دا بستك للي بي الله مهل تشن سمي دا أبن ديكي قسم سمع da saman da abin da yake kasanta din naka ne Allah. Ya Ubangijin ƙasa da abin da ƙasa take ɗauke da shi, ya Ubangijin shaidanu da abin da shaidanun suka batar, ya Ubangijin iska da abin da iskar ta yaɗa a duniya, duk wata iska da ka ji Allah ne mai ita. Ya Allah muna roƙonka alherin wannan alƙarya, ka ji fadan Allah ya ki fure shi ba. Amma duk inda yadda yi addu'ar ta daban, ya Allah muna roƙonka ba mu alherin wannan alƙarya. Ka ga shi annabi a jihadinsa da yaƙinsa mun alheri yake nema ba sharri ba. Nas'aluka khaira hadhihi alqarya wa khaira ahliha, kuma muna roƙonka ba mu alherin cikin wannan alƙarya. Wa khaira ma fiha, da abin da ke cikinta, kuma ya Allah muna neman ka tsare mu da sharrin wannan alƙarya ita ce Khaibar, da sharrin mutanen da ke cikin Khaibar, da sharrin abin da ke cikinta gaba ɗaya. Yace ku tafi ku je ku shiga da sunan Allah. An gama. To daga nan ne akram kallahu wannan addu'ar aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace duk wanda zai shiga wani gari, garin da ba nasa ba, to yayi wannan addu'a. Mota kake tukawa zaka shiga Kaduna, zaka shiga Zaria, zaka shiga Lagos, zaka shiga Abuja, zaka shiga gaba, wannan ita ce addu'ar da ake in za a shiga wani gari. In dai ka bar garin ku zaka shiga wani gari ko a mota ne, to kai wannan addu'a dan ba mamaki a shiganka garin ka game da sharri a cikin garin. Ba mamaki baka sani ba wataƙila an ƙulla wani sharri a hanya a ji a rutsa da kai, amma kafin ka shiga garin kana hango garin to sai kai wannan addu'a kana neman alherin wannan gari da alherin da ke cikin sa da albarkar da ke cikin sa kana neman Allah ya tsare ka da sharrin wannan garin da sharrin mutanen cikin sa to nan mutum zai zo yana yin tafiya bai hawan sama ba bai san ba bai san sauka ba ya zo ya je faɗa hannun mugaye ko da daddare ko ana wani ta'addanci a tsare hanya a zo ana ta kashe mutane baka sani ba ko mota ka ta lalace a garin baka san kowa ba baka yi addu'a ba da daddare kawai su zo su maka illa ko su zo da sunan taimako su illata ka shine amfanin addu'a ya uwana mu yi kokari mu haddace ta da Allah shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dare ya riske shi a Khaibar dare yana yi sai ce ku haƙura duk ku zo mu kwanta a yi bacci a'a an zo yaƙi kuma a ce a kwanta a yi bacci annabi ya ce a zo a kwanta a yi bacci amma ku yi sai ku duba ƙofofin garin sai ku kwanta a nan amma ku tashi da wuri-wuri suka je suka yi ta kafa tentinsu da rundunoninsu su sabai suka rarrabu ba wuri guda ake zama ba suka bi hanyoyin garin suka duk suka je suka kwanta ka duba hikimar da suka yi garin suka kewaye amma suka bi hanyoyin da ake fita a garin duk suka kwanta yace kuma ku tashi da wuri-wuri Yahudawa suna fitowa su taho noma suna fitowa su taho kiwo masu zuwa kasuwannin ƙauye masu zuwa kaza suna fitowa in sun zo duk ku daɗe ku hana su wucewa in ji Allah to wannan shine inda aka fara yakin kenan hakan aka yi ku asubahi tana yi ka san arni akwai sammako kwarai kuwa duk wanda ya zauna da arna zai ga ƙarfe uku za ka ji arni ya tashi na asuwaki zai tafi aiki haka suke ƙarfe uku ƙarfe hudu tun asuba ya fita tuntunin in ka ga mai dogon bacci da baya tashi ta musulmi ne shi sai rana ta fito to tuntunin sun fito wallahi malam suna fitowa malam sai ga shi sun fito da kayayyakinsu irin da an fito haka suna zuwa sai suka ga sabai suna mimmiƙe suna tsaye suka ce kai suka ce muhammadun wallahi muhammadun wal khamis muhammadun ne zo har ya ƙara so wallahi muhammad ne da shi da rundunarsa suke faɗa suke cewa wallahi muhammadu ne har ne ma yana rantsuwa ke nan ce wallahi muhammad irin magana ta ba su tsoro muhammadu ne fa da rundunarsa da sabon shi wanda Allah ya ji sai ce Allahu akbar Allahu akbar to shine amfanin kabbara aran yana tsoron kabbara annabi ya kabbara sabai sai kabbara yace kharibat khaybar yau khaybar ta gama rushewa inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahu al mundirin ai mu in muka jira a rundunar mutane to wannan asubahin su ya gama irin kalma ce ya gaya musu zan yi da firgitar da su su tsorita yace yau khaybar ta kare kuma mu in muka jira muka yi asubahi a gari to zancen ku ya kare anan ina so yan uwana idan muna karanta kissa irin wannan mu rinka lura da kokarin da sahabbai suka yi wannan zai kara mana kaunar su da son su wannan yakin fa ba da aljannu yayi ba da sahabbai yayi mu rinka lura da damar da ubangiji ya ba su na lafiya su sun yi amfani da ita wajen yi wa addinin Allah hidima ni yanzu ni da kai alhamdulillah muna samun wannan addinin karkashin fanka da kafir da AC da waya da sauransu ba yaƙi ba jihadi ba komai amma abu ya gagara amma waɗannan ka duba yadda suka yi lokacin zai iya yiwuwa mutum ya dawo ko ba zai dawo za mu yi bayanin su a kuma an kakkashe su ba bai a ci to ya me ya faru Yahudawa suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ruga da gudu kowa ya tafi ya je ya ɓuya a gidansa da kuma unguwarsa to unguwan nan kamar yadda na gaya muku a kashi 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 ne to sai manzo Allah ya dabara bayan sun rufe kofofi sai kuma suka shiga gari suka ce bari su rinka zuwa suna bi unguwa unguwa suna buɗewa wahidan tilwal akhar suka je suka wani wuri da ake cewa unguwa ko wani shinge da ake ta hisnu na'im shine wanda aka fara zuwa aka kewaye shi har kuma ta rarraba mutanen sa su kuma sun shi shiga saboda suna da gadar suna da makami kuma suna da abinci a ciki suna da komai hisnu na'im da hisnu as-sa'ab wanda yake wani wuri da ake ce da shi an-nafa an-nafa wata unguwa ce a Khaibar an-nafa an-nafa kai bitta akwai wani wata unguwar ta Abu Nizar ita kuma tana wani bangare da ake ce da shi mantaqatu shaq waɗannan unguwanni guda biyu suna ainihin wato wani ɓangare ne a Khaibar sai annabi ya ce mu fara da su akwai wata unguwar Hisn al-Qamus ake cewa shi kuma yana wani wuri da ake ce da shi Katiba ko Kutaiba akwai Hisn Abul Huqayq wancan mutumin da na faɗa wani babban Yahudi ne shi ma yana da ɓangare nasa daban akwai his mantaqatul watiha ake ce al-watiha shi ma wani gidan ne mai zaman kansa da as-salali an gwabza sosai an sha wahala a lokacin da za a buɗe waɗannan unguwanni za a shiga a ainihin wato yaƙi waɗannan mutane daga cikin inda aka fafata akwai wannan hisnu na'im din wanda a wajen buɗe wannan unguwa ne Mahmud ibn Maslamat al-Ansari sahabi Mahmud ibn Maslamat al-Ansari yayi shahada anan aka kashe shi shi kuma abin da ya faru shine akwai wani babban Yahudi ana ce da shi Marhab wallahi malam sita shi yayi ya hau saman gida da dutsen niƙa ƙato wannan Mahmud ibn Maslamat al-Ansari yana ƙasa da makaminsa yana ƙoƙarin shiga wurin ashe shi wannan ba Yahudan Marhab din yana sama ka san ba lalle mutum iya kula ya duba sama ba da dutsen nika ƙato wallahi kawai sai ya sako masa shi yana sakowa ya fasa shi ya ragargaza shi kawai sai dai ya ji dutse a kansa kawai dole ya tsuguna ma na ya kakkarya shi Mahmud ibn Maslamat al-Ansari mutum Madina shi kam shahadar da yake nan anan ya mutu kawai ya zama gawa musulmi ne wannan guri wannan unguwa sai da aka yi wato kwana goma kafin a samu nasara a shiga wurin saboda bala'in tanadi da suka yi su Yahudawan nan ana gani ana kashe musulmin ba yanda za a yi dole sai an shiga a wannan lokacin wanda yake riƙe da tutar ta jihadin Abubakar shi ne komanda yayyayi abun da ya yi ba annabi ya ce Abubakar kawo tutar nan aka karɓi tutar a hannun sayyidina Abubakar mazala ce gobe zan ba da tutar nan ga wani mutumin da yana son Allah Allah yana son sa kuma muna fatan za a samu buɗe a hannunsa sabai duk suka kwana suna tsammanin kowa yana tsammanin shi za a bawa an karɓa daga hannun Abubakar za a ba wa waye kawai sai manzo Allah ya leƙa ya ce aina Ali bin Abi Talib ina Ali dan Abi Talib sai aka ce ai bai zo ba ciwon ido ya hana shi idan sai yana ciwo yana wani ciwon ido rama ne tsanani wanda ko gani ba ya iya annabi ya ce aje a dauko shi a kawo shi kaga shi bai je ba kenan ciwon idon ya hana shi aka taho da shi aka kawo shi manzo Allah ya mai tofif ya masa addu'a ya shafa masa kawai sai idan ya bude Ali bin Abi Talib ya ce yau ai ni ban taɓa ma gani da idan nan ba irin wannan ganin yanzu ne na san ina gani kaga addu'a ko addu'ar annabi to shine wannan kissan da aka ce an bawo Ali ya cuta zalla yayi masa sufi kuma yayi masa addu'a hadisin Bukhari, kuma annabi ya ce ya masa wasiya, ya ce to ka je maza a yi ta yi, amma idan ka je abinda za ka fara yi, ka fara kiran su zuwa ga Allah, su Yahuda wannan, ka nuna musu mun ba mun zo mun faɗa ba ne, su yi imani da Allah, su zo mu tafi. Wanda Allah ya ce shi a nan ne aka samu wannan hadisin, ya ce fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umrin na'ami. Annabi ya ce wallahi Aliyu, Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta dalilinka, mutum ɗaya ta dalilinka shi ya fi maka alheri akan a cika maka duniya gaba ɗaya da jajayen raƙuma. Ya ce ka je ka kira su, ka je ka yi da'awa. Shi ne Aliyu yake cewa nuqatiluhum hatta yakunu mithlana, za mu yaƙe su sun zama irinmu, kuma haka aka yi. Kaga kenan za a fara kiran su, in ba su yadda ba to sai a yaƙe su. Aliyu ya ce ya karɓi tuta ya ce ya Rasulullah a kan me zan yaƙi mutane, ya ce ka je ka sai a ƙarsu su ƙatilu hatta ya shahadu an la ilaha illallah, har sai sun ce da babu abin bauta da cancanta sai Allah, duk wanda ya kalmar shahada ka kyale shi kuma su yadda annabi Muhammad manzon Allah ne. Fa in fa'alu dhalika, in zai sun aikata haka to ka kyale musu jininsu, ka kyale musu dukiyarsu, hisabin su kuma yana ga Allah. Hadisin Muslim. Suna zuwa suna kewaye wannan shinge ko wannan unguwa, sai shugaban ya fito, shugaban Yahudawan sai ya fito da kayan fada da kayan yaƙi. Jarumi ya nuna jarumtarsa, babban jarumin su shi ne Mirhab ɗin nan, ko Marhab, ko Mirhab ko Marhab, mayaƙi ne mafaɗi mai faɗa. Aka zo aka fara gwabzawa, wani daga cikin sahabbai mai suna Amir ibn al-Akwa ya fito, wallahi mala yana fitowa suka sare shi, shi ma taki suka kashe shi. Wannan Amir ibn al-Akwa shi ma anan yin shahada, sahabi ne ya mutu. Kai Ali ibn Abi Talib ya ce bari in shiga kawai, kawai ya shiga kawai, da ya ga an kashe masa dan uwa sahabi Amir ibn al-Akwa, kawai sai ya shiga. Yana zuwa ya samu wannan katon kafiri ya sare shi, sai shi ma ya kashe shi, Aliyu ya kashe shi. An kashe musulmi ɗaya, shi ma Aliyu ya kashe musu kwamandan a wannan. A wata riwaya aka ce Muhammad ibn Maslama ne ya kashe shi. Wannan kisan da aka yi wa wannan jarumi nasu ya karya ƙarfin Yahudawa, labari ya yaɗu a Khaibar cewa an fakacewa ne. To ka san matsala ne a yaƙi, in aka ji wani babba an kashe shi, to gaskiya wasu guduwar ke wani ma an kashe shi, gaskiya ba ran tsaya ba. To wannan ya taimaka, Ali ibn Abi Talib ya taimaka ƙwarai, da mun ga annabi ya yi masa addu'a ya ce ka tafi da sunan Allah. To ya taimaka wajen karya ma'anawiyar Yahudawa. A nan ku lura, a tarihi ana ba da labari cewa wai Ali ibn Abi Talib ya zo ya yi garkuwa da ya zo abin ya tsanani, wato wani Bayahudi ya ƙwace masa garkuwarsa, mana garkuwar da yake sa, kasan akwai garkuwa da ake amfani da ita don kariya, in an jefo ka da kibiya sai ka sata, ko an tare ka sai ka sata, haka ake amfani da ita kamar lema. To aka ce wani Bayahudi ya ƙwacewa Ali ibn Abi Talib daga hannunsa, da ya ga ya rasa yadda zai, sai ya ɗauko ƙofa guda, ƙofa Ali ibn Abi Talib da ita yake yaƙin, ƙofa ita ce garkuwarsa, ƙofa. Ana faɗa ana bayanin jarumtar Aliyu, to wannan hadisin bai inganta ba, irin riwayoyin nan ne da ake faɗa na jarumtar Aliyu a ce kaza. Shi Aliyu ko baka yi ƙarya a kan jarumtarsa ba, ya tabbata jarumi ne, ko wannan kaɗai da ya ma ya tabbata jarumi, ba sai yin ƙarya ba. Kamar yadda ake ba da labari, wa yanzu ana tafiya yaƙi, ana shirya shi, mai shirya shi yana shirya shi, gashin Aliyu yana yankansa, wai tabarran Aliyu bin Abi Talib, wai ana sa masa kayan yaƙi, wai lokacin da ake mai abin gashinsa kawai sai yanki mutum, sai jini wani makaho nan da yayi wannan infiraji ake cewa ko mene wani wannan abun din wanda ake tawaga din na alafa yawanci ƙarya ne ake wannan labarin to idan ya biya shiri amma fa in ka ji abin zai tsuma ka kai ta kuka ya sa sha mutane ya kira sa mutane kuka wannan kenan musulmai bayan wannan suka fuskanci wata unguwar ta Asfab ibn Mu'ad bayan an buɗe wancan hisan na'in kenan Al-Hubab ibn Munzir Al-Hubab ibn Munzir sahabi shi ma yayi kokari sosai an ce shi wato ya ba da gudunmuwar da wani ma bai bayar ba a nan sahabi ne kwana uku shi kuma aka yi ana fafatawa ba a buɗe wannan gurin ba duk in sun gama da nan sun kame na kamewa shi kuma su tsallaka wancan unguwar ko wancan garin to a wannan hisan na Asfab ibn Mu'ad da aka shiga an samu abinci da yawa akwai abinci nan suka zuba abinci da yawa da kayayyaki a lokacin musulmi suna cikin illa ba su da abinci gari suka taho da shi bayan nan suka tafi wata unguwar ta Qal'a Qal'atu Zubair ake cewa wanda waɗanda suka gudu daga waɗancan unguwannin sai suka zo suka haɗu a wurin gaba ɗaya Allah ya haɗa su a wurin musulmi suka zo suke ta ainihin wato haɗuwa a wurin su ma dabarar da aka fara yi akwai hanyar ruwa da suke wucewa sai aka ce a toshe ta akwai ruwa da yake gangarawa majarar ma aka ce a toshe ruwan a daɗe ruwan su musulmin ba za su iya gaggawa su shiga gaba ɗaya ba don kar su musu kwabɗe su ma ana tsaye tsoron tsoro ne ake in aka tsare musu ruwa suka ga babu ruwa dole su yi magana hakan aka tsare musu ruwan suka ga zai bi suka fito sai da aka yi kwana uku ana fada kwana uku cirr ana buga yaƙi su ma bayan kwana uku aka yi sai dara a kan sannan kuma aka daɗa ƙara yin gaba aka tafi mandaƙatul annafat nan da na faɗa nan ma manya-manyan yahudawa masu mugun tsanani da tsaurin ra'ayi su suna wannan mandaƙatul annafat ɗin suka zo aka tafi musulmi suka kewaye shi ma aka yi ta fafatawa Allah ya sa suka samu suka buɗe amma da yawa daga cikinsu sun gudu sai suka tafi wata unguwar shi ne ake cewa hisnul kamus almaniya suka daɗa haɗuwa in an kore su anan sai su gudu su tafi can in an kore su ko musulmi sai su tafi su aka je su ma musulmi suka kewaye sai da aka yi kwana huɗu ana fafatawa da su nan kam da suka kwana huɗu suna buga suka ga abin ba zai yi ba to daga nan ne sai Yahudawa suka daga hannu suka ce to mun yi saranda muna buƙatar sulhu ya Rasulullah a lokacin za ka tambaya ina manzon Allah yake komanda ne ku yi can ku je can ku yi can ku je can wannan Khaibar ɗin fa tana nan har yanzu garin Khaibar ɗin yana nan kuma wannan Khaibar ɗin akramakallah ita ce a tarihin Yahudawa yanzu har yanzu suna rubutawa yana nan a cikin abin scriptures ɗin cewa ko ba daɗe ko ba jima sai sun je sun kwace Khaibar sun dawo da ita hannun ai Muhammadu ne ya kwace musu ita shi ko manzo Allah ya ce kasa ta Allah ce ta manzon Allah ne bayan da za a yi su zauna a mantakar inda yake suna shirka da Allah ko su bauta wa Allah ko su bar wurin to har yanzu a tsarin su ko ba daɗe ko ba jima sun ce sai sun yi yaƙi sun kwace wannan wurin shi yasa zai wahala a samu shiri tsakanin musulmi da yahudi yanzu a nan gurin kun ga an ɗan yi yaƙi ko an yi faɗa su sun zo sun nemi sulhu daga baya to shi ne malaman sira suke ta saɓani shin ita Khaibar ɗin nan da ƙarfi aka buɗe ta ko da sulhu ne wasu sai suka ce a da sulhu aka buɗe ta gaba ɗaya wasu kuma suka ce a an yi amfani da ƙarfi wasu suka ce a an haɗa da ƙarfi da sulhu to kaga dai yanzu wannan zai nuna ma an yi amfani da ƙarfin kuma an zo an yi sulhu to sai aka zo maganar yaya za a yi duka akwai riwayoyi cikin hadisai cikin Bukhari Muslim Abu Dawud da sauransu dangane da wannan bude Khaibar din da aka yi da yaƙi an watan kenan to da wannan ne dukkan garurrukan Khaybar suka fada hannun musulmi. Akwai garin Fadak yana hagun din Khaybar ne, Fadak ai ana ji ana cewa Fadak ko Fadak, wanda manzo Allah ya yake da gona a garin. To shi kuma ita ma shi ma gari ne wanda akwai kafirai a cikin shi, kuma ba a cikin Khaybar din yake ba. Su mutanen Fadak suna jin cewa Annabi ya zo Khaybar ana ta fada, sai suke maza suka ce to mu ma muna neman sulhu ya Rasulullah, ai sulhu kar ka taba mu ba za mu taba ka ba. Suka ce ga dukiyar mu gaba daya ga ta nan mun baka. Annabi ya ce to ku kawo, suka kawo aka rubuta alkawari na zaman lafiya, riwayar Muslim da Imam Ahmad da Abu Dawud da Imam Bayhaqi. To wannan Fadak din sai musulmi suka ce wannan a barwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama garin. Fa kana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khasatan ko khalisatan, me yasa ba a yaki a Fadak ba, ba a zubar da jini ba a Fadak ba, babu wani abun hawa da aka hau aka je aka yi Fadak kwata kwata. To shine zaka ji an ce cikin gadan da Annabi ya tafi ya bari yana da wata gona a Fadak, gona a Fadak tasa cikin rabansa da aka bai sallallahu alaihi wa sallam. Musulmi suka zo suka kewaye wani guri da ake ce shi Wadi al-Qura. Wadi al-Qura din nan wato wani gari ne shi ma wanda yake kusa da Khaybar, an ce tsakanin Khaybar da Kaima ne, tsakanin garin Khaybar da Kaima shi ma kwanaki aka yi aka kewaye wannan gari, shi ma akwai Yahudawa ci suna zuwa suka mi ƙauya. Musulmi suka ci ganima ta dukiya mai tarin yawa a wannan gari na Wadi al-Qura, suka bar dabinai da gonaki a hannun Yahudawan. Suka ce to amma da sharadin za mu muku mu'amala, ku je ku noma gonakinku, ku ci gaba da zama ku noma amfanin gonanku, amma in shekara ta yi za mu turo wakili, za a raba amfanin gida biyu, musulmi suna da rabi ko kuna da rabi. Su ma Khaybar ɗin da aka yaƙe su aka kwace garin, Annabi ya ce to zan kyale ku ci gaba da zama a garin, amma da sharadin noman da za ku yi amfanin gonan za a raba gida biyu, amma musulmi ku riƙe rabi. Kun yarda? Suka ce mun yarda. Da wannan ne ya kai ɗan uwa mai saurare za ka ga cewa dukkan garurrukan Khaybar da ƙauyukan Khaybar duk sun faɗa hannun musulmi a wannan lokaci. Wani zai iya tambaya ce to duka yakin da aka yi ba Yahudi nawa aka kashe? An kashe ba Yahudi 93, mutum 93, wannan sun zama gawawaki da manya-manyan su da shugabannin su da ƙananan su, kuma an ɗauki wato ribatattun yaƙi da mata da yara da sauransu. A cikin matan da aka samu akwai Safiya binti Huyay ibn Akhtab, matar Annabi kenan daga baya. Wannan Safiya yar gidan wani Bayahudi ne mai suna Huyay ibn Akhtab, babban Bayahudi ne manyan kenan. Sabon aure ta yi, mijinta ya je raga motar ta taho, take shi aka kashe mijinta. Kuma yarinya ce masha Allah mai matsayi mai daraja a Khaybar, kyakkyawar mace, don haka ta fada hannun wani da aka zo raba ganima cikin sahabbai. Sahabbai suka ce a wannan tun da dai yar manya ce, kuma ga yanda take karamar yarinya ce a bawa Annabi ita. Manzo Allah ya karba ya ce to ya yanta ta ya aure ta ya mutunta ta take ta zama ya, da tana cikin ribatattun yaƙi yanzu ta zama mai ya, hadisin Bukhari da Muslim. To musulmi mutum nawa suka mutu? Mutum 20. Kaga da ɗan dama dama shi 20, wannan Annabi ya ɗebi gawawakin su 20, wanda lafiya lau ana zance da su aka fi kai. Mutanen sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske. Wasu a wata riwayar aka ce mutum 15 ne. To akwai wasu abubuwa na ban mamaki da suka faru, ku taho mu ji ku gani. Akwai wani mutumin ƙauye, shi kuma a lokacin ya samu shahada, balaraban ƙauye ne ba ƙauye, ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan yanayi fa, kawai sai ya zo ce na yi imani da kai, ya bi Annabi, ya ce ina so zan yi hijira da kai sallallahu alaihi wasallam. wanda Allah ya ce to ba laifi, ya ce wa sahabbansa ku rike wannan kula da shi. Shi wannan mutumin asali ya yi imani ne tun kafin a zo Khaibar din, don haka a matsayinsa na wanda ya yi musulunta bai daɗe ba, ya ce to shi yana so ya bi Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana so ya hijira ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzo Allah da ya je Khaibar ya samu ganima da ya dawo, sai ya bashi, ya ce da Allah sahabbai ku bari in ba wannan sabon musulunta in taimaka masa, ya ɗauka ya bashi irin yadda aka ba sahabbai da suka yaƙi, shi ma aka bashi. Shi me ya aikinsa? Kiwo yake ma, saboda talauci kiwon raƙuma yake. An zo an bashi, sai ce me wannan? Sai sahabbai suka ce Annabi ne ya ce a kawo maka sallallahu alaihi wasallam. Ya kama wannan abin da aka bashi dukiya mai yawa, ya je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake ya Rasulullah wannan fa menene? Me wannan? Ya ce ai rabo ne na ba, ya ce a baka. Ya ce to ni ba akan wannan nabi ka ba, ya manzo Allah ka duba dukiya arziki aka bashi. Ya ce ya Rasulullah ni ban bi ka dan ka bani kuɗi ko ka bani dukiya ba, dan Allah nabi ka, ni abinda nake so in a harbe ni a nan, ya nuna wuyarsa, ya ce so nake in ina bin ka in je yaƙi, in ga an harbe ni da kibiya a nan in mutu ina shahada. Ba dukiya ce ta dame ni ba, ni da nake daji nake kiwon tumaki da dabbobi da raƙuma, burina ne shahada, fa amutu fa adkhul aljanna, mutu in shiga aljanna. Allahu akbar. Sai manzon Allah kansa yake cewa wannan matukar wannan abin da ya faɗa ya gaskata Allah, to Allah sai ya gaskata shi, ku kalle shi. Ana nan aka zo tafiya wani yaƙi, aka fita da shi, wallahi mala ana fita yaƙin nan kawai, sai ga wannan bawan Allah an ɗauko shi, ana fara yaƙi sai ga shi kawai an ɗauko shi an zo da gawarsa a matsayin matace, wa huwa maktul. Manzo Allah yake a huwa, yanzu wannan mutumin ƙauyen nan makiyayin nan shi ne wannan? Aka ce shi ne ya Rasulullah. Sai ce sadaqa Allah fa sadaqahu, ya gaskata Allah, Allah ya gaskata shi, ya yi mutuwa ta shahada, ya samu aljanna. Manzo Allah da kansa ya ce a bashi rigarsa, ya cire rigarsa jubba ɗinsa, ya ce da ita zan mai likafa ne, a gyara a yi sahu. Aka gyara aka yi sahu, ya yi mai sallah. A cikin addu'ar da aka rawaito yana mai a sallah, Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilika kutila shahidan wa ana alayhi shahid. Ya Allah, wannan bawanka ne ya fito yana hijira saboda kai, an kashe shi ya yi shahada, ni ma ina yi masa shaida, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah tabaraka wa ta'ala, kaga wannan bawan Allah al-Arabi tsabar imani ne da yayi da Allah, Allah ya gaskata shi, yanzu insha Allah yana aljanna. Akwai kuma wani makiyayin na dabbobi, shi ma shi kuma baƙin mutum ne. Wani mutum ya zo Aswad Habashi, shi kuma yana cikin mutanen Khaibar, yana kiwon tumakin mai gidansa. Yayin da aka zo Khaibar, ya ga Yahudawa suna ta ɗiban makami, suna ta tanadi, sai ce kai wai me kuke so ne? Suka ce za mu je mu yaƙi wannan mutumin nan na Madina da yake cewa wai shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama. Sai ya koro ƴan tumakinsa, ya taho ya ce ni kuma bari in neme shi. A lokacin fa ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yana zuwa gurin manzon Allah, sai ya ce wai, ya ce malam me kake kira ni, me kake cewa ni? Ba musulmi bane ba, me kake cewa? An ce kana cewa kai kaza kaza, me kake faɗa ni, me kake kira zuwa gare shi? Manzon Allah da ya ce komai ba, sai ya ce ad'u ila al-islam, ni ina kira ne zuwa ga musulunci. Malam duba wannan addini, wannan musuluncin da Allah ya ba mu shi malam. Annabi ya ce ina kira ne a zo ayi musulunci, malam mu gode wa Allah, alhamdulillah. Wallahi mutum ya wayi gari baya cikin kafirai, ya ce musulunci nake kira, kuma ina kira akan an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah, ka yadda Allah shi ne kaɗai abin bauta, ko manzon Allah Muhammadu manzon Allah ne. Sai shi wannan mutumin baƙin mutum ne, mafi yayi fa, sai ce to me ni me riba ta an na shaida ɗin, na ce na shaida, me zan karu da shi haka kawai. Me zan amfana da shi? Manzo Allah ya ce laka aljanna in litta ala zalika, ribarka shine kana da gidan aljanna in ka mutu akan haka, kai dan aljanna ne. Yace haka dan aljanna, aljanna zan shiga? Ce kwarai taki ko ce ce tuna zama musulmi. Sai ce ya manzon Allah, wannan tumakin da kake gani amana ne ba nawa bane? Ta duba mana hadihi al-ghanam wa hadihi al-ghanam indi amana, ya zan yi su? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akhrijha min indika warmiha, ka ɗebe su ka rabu da su, tunda namin gidanka ne ba yahudi, kuma ba za ka zo ka ce ka taho daga ka musulunta dabbobin masu musulunta ba. Fita da su wajen gari ka je ka zubar da su, ka sake su kawai, sa koma gidan mai gidan. Kuma haka aka yi, ya je wani guri da ake ce shi al-hasba, ya saki tumakin nan kawai ya rabu da su. Manzo Allah yake fa inna Allah sayu'addi anka amanatak, Allah zai isar maka da amanarka sai ya mayar da dabbobin nan har gidan masu ne su. Kuma hakan yayi, wallahi malam a riwaya aka ce sai gashi kawai sai ba yahudan nan yana zaune yana tsammani ya ga makiyayi, sai ya ga dabbobi su kare sun dawo. Daga nan ya ji a jikinsa ce kar dai mutumin nan Muhammadu ya kama shi ko ya musulunta. Ya ce kai duk yadda aka yi yaron nan musulunta ya yi. Manzo Allah ya tashi a cikin mutane ya yi musu wa'azi, a lokacin ya zaburar da su a kan jihadi ya ce kun gani a lokacin da muka zo na mu shiga garin nan muna yaƙi ga wani ya taho shi ya ma musulunta gaba ɗaya, ke kuke jira? Ya zaburar da sahabbai. Malam ana zuwa wannan bawan ɗan Khaibar ɗin da aka zo za a shiga yaƙin nan, ka san da shi aka shiga? Suna ganin ɗan garinsu ne, makiyayinsu ne, kawai sun ga yana layin musulmi. Amma abin mamaki bai nisan kwana ba, shi ma take suka kashe shi. Ana fita wallahi aka kashe shi. Musulmi suka ɗauki gawansa, ranga-ranga aka ɗauki gawansa aka kai shi inda musulmi suke zama, aka shigar da shi cikin wata rumfa. Manzo Allah ya zo ya leƙa ya ga bawan Allah nan, ya ce yanzu wannan mutumin ya mutu? Aka ce ya rasu ya rasulallah. Sai annabi ya ce tab laqad akrama Allahu hadha al-abd, lalle Allah ya girmama wannan bawa, bawa ne Allah ya girmama shi. Ya ce yanzu ɗin nan Allah ya nuna mun matan hurin ini guda biyu a daidai kansa, Allah ya bashi aljanna. Ka san wani abin mamaki? Ya ce wallam yusalli lillahi sajada, bai taɓa sallah a duniya ba, yana musuluncan kawai aka fita da shi yaƙi ko sallah ɗaya. Idan an tambaye ka wane ne mutumin da ya shiga aljanna bai taɓa yin sallah ba, babu abin da in banda kalmar shahada a duniya, shine wannan sahabin da aka je wannan baƙin mutum ne malam, baƙin mutum, bawa al-aswad, yana aljanna bai taɓa yin sallah ba. Allahu akbar. To ga wani kuma shi kuma sai ya zama ɗan wuta, jarumi ne amma kuma sai ya zama ɗan wuta. Me ya faru? A cikin musulmai akwai wani mutum da aka gan shi, wato yana da ƙoƙari ta inda aka shiga za ka je ya zubar da kafirai a can, yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan, ta inda ya gan su ya bi su da takwabansa ya birge mutane. Sahabbai suke nuna annabi shi ka ga wancan, sai manzo Allah ya ce amma innahu min ahlin nar. Subhanallah. Wannan ɗin da kuke gani ɗan wutan inji annabi suka ce ɗan wuta, wallahi sai jikinsu ya sanyi. Yau yanzu duk ƙoƙarin nan da yake yi ya je yi kaza, ɗan wuta kuma domin kuma ba mu da bamu kai shi ba, a ce jarumi irin wannan ɗan wuta ne? To suka ce to a cikin mu waye zai zama ɗan aljanna? Sai wanda da cikin sahabbai ya ce kai tun da annabi ya faɗi wannan maganar, to wallahi la ya mutu ala hadhihi al-hal, ba zai taɓa mutuwa akan wannan yanayin ba, dole sai ya canja. In dai a yanayin nan da yake haka annabi ya ce dan wuta ne, to mutu da ƙarshensa sai ya canja, dan annabi ba zai faɗi abin da yake ba haka bane ba. Ya ce kuma ni zan tabinsa sai na gaya zai, in dai ya mutu a nan malam ya ta bin sa yana yakin shi ma yana kula da shi malam ya je wani guri ya shiga kafaran nan suka sassare shi malam suka ji mai ciwo sosai shi wannan wanda annabi ya ce dan wutar ne malam kawai sai ransa ya baci sai ce yanzu ni ina matsayin jarumi ina jarumi irina a zo a yi min wannan ransa ya baci wallahi kawai malam sai ya ɗauki takobi kawai sai ya ƙara sassarsa ya dau a ruwaya aka ce takobin sai ya kafa a ƙasa kawai ta hamala alai kawai sai ya rubuta ki akan takobin ka gane ya kashe kansa to shine da ake cewa duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne ko mun sallaka ko mun kaza waye waye mutum yana musulmi ya je ya kashe kansa kwanan nan wani ya bugon mun waya ya ce a nan a fataskum an samu mutu samari kawai mutum ya zo bai da aiki kawai sai ya rataye kansa a sati biyu uku a cikin wata ɗaya mutum wajen uku sun rataye sun kashe kansu wani ya zo yana neman aiki bai samu ba ya je hau irin dogon ƙarfen nan na MTN na waye wai zai jiro wai ko a ba shi aiki ko ya jiro shi ne aka zo ana dan Allah ka yi haƙuri ka sauko da ya sauko kuma aka ba shi aiki wani ya zo wajen mutane talauci ya ishe shi yake gaya mutane yake ce musu yace ko a ba shi aiki kasuwa ne aka ce ya je yace wallahi ko a ba shi sana'a ko ya ridda karare yake gaya mutane wallahi ko ku taimake ni ko in ridda ka duba irin waɗannan abubuwa malam kamar tsakunya so ya kamata mu gane duk mutumin da ba ni sunan shi ya je ya kashe kansa to ya jefa kansa cikin wuta musulmi a'a an mata auren dole ta je ta sha fiya fiya a'a wai an kada shi wani yana neman budurwarsa bai samu ba an aure ta ya je ya sha fiya fiya banzan bazara mara hankali ka je wai ka sha fiya fiya wajen kana neman aure ba a baka ba to duka wannan tunani ne mummunan tunani ko mutum ya rasa aiki ya rasa ya zai sai je ka shiga kar ai wannan haramun ne ina fatan kuna fahimta to waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da suka faru a yakin Khaibar mun karanta da ku dawowar Ja'far ibn Abi Talib da shi da mutanensa daga Habasha duk a lokacin yakin Khaibar ne sannan kuma an samu ganima da yawa an samu abinci musulmi sun samu abinci da yawa kwarai da gaske sun samu sutura sun samu ribatattun yaki an samu gonaki duk a yakin Khaibar gaba daya kuma duk an rarraba an samu takardu na attaura takardun attaura na su suke karantawa amma yahudawa suka ce a dawo musu da kayan su iya wanda ba a kashe ba suka ce a dawo musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a mayar musu kayan su aka dawo musu da kayan su a wannan yakin ne kuma aka yi auren wannan mata Safiya binti Huyay ibn Akhtab wanda nace muku an ribace ta ce ribatattun yaki duka wannan maganganun suke da alaka da ainihin wato ba ni sunan shi wannan yaki na Khaibar to anan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko cutu mu harshe Allah ya sai mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته